Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19:31:60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Mutuwar wata yarinya mai shekaru 7 'yar kasan Guatemala a hannun jami'an tsaron kai iyakar kudu maso yammacin Amurka a makon da ya gabata ta dora ayar tambaya akan yadda jami'an tsaron kai iyakar suka yi wa batun rashin lafiyar yarinyar rikon sa kai dan kashi, lamarin da ya jawo jinkiri wurin sadar da mutuwarta ga jama'ar da kafofin yada labarai da kuma majalisun tarayya. Bincike akan mutuwar Jacqueline Karl McGinn ya kara girma a jiya Juma'a, inda sufeto janar na ma'aikatan tsaron kasan na cikin gida wato yake cewa za su duba yadda ma'aikatan custom take kula da harkokin kan iyakar suka riki batun rashin lafiyar yarinya a lokacin da ta kwashe sa'o'i 27 tana hannun su har zuwa lokacin da ta mutu. Jacqueline ta tsallako kan iyakar ne ta shigo Amurka tare da mahaifiyarta mai shekaru 29 Neri Karl Raxruha a yankin Alta Verapaz da ke arewacin Guatemala. Ma'aikatar custom ta Amurka da ita ce ta tsare wannan yarinyar da mahaifiyarta da yammacin ranar 6 ga watan Disamba a cikin gungun mutane da suka kai 163 wanda suka tsallako ta farauniyar hanya da ke wani ƙauyen kudancin New Mexico wanda ke kusa da kai iyakar Antelope Wells. A cewar ma'aikatar custom din, sun ce binciken farko da suka gudanar akan rashin lafiyar yarinyar bai nuna akwai wata damuwa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya kawo ƙarshen cece-kuce akan batun daukar sabon shugaban ma'aikatan ofishinsa, inda ya ambato sunan shugaban hukumar kasafin kuɗi a matsayin shugaban ma'aikatan ofishinsa mai riko wanda zai maye gurbin tsohon jami'in sojin ruwa mai ritaya John Kelly. Da yammacin jiya Juma'a ne shugaban ya aike da wani sakon Twitter yana mai cewa, ina farin cikin sanar da sunan daraktan hukumar kasafin kuɗi Mick Mulvaney a matsayin shugaban ma'aikatan ofishi na mai riko wanda ke mai gurbin John Kelly, wanda shi ma yi wa ƙasar nan bauta cikin gaskiya. Mulvaney tsohon dan majalisar tarayya na Republican mai wakiltar Carolina ta kudu ya yi fice a harkan tattalin kuɗi, ya kuma taɓa riƙe mukamin shugaban hukumar kare kuɗaɗen jama'a wanda ya aji aikin daga bisani. Mukamin shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa ta White House yana da muhimmanci da kima, ganin cewa shi ne mukamin da ke kula da maɗaukakin ofishin ƙasar gabaki ɗaya, kuma shi ne mai kula da ainihin ofishin da shugaban Amurka ke aiki a ciki, wato na Oval Office. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana sane da matsaya mai tsauri da majalisun tarayyar ƙasar suka ɗauka a kan daddiyar ƙawayensu Saudi Arabia, lamarin da ya kwatanta abin tarihi. Sakayin shekaran jiya Alhamis ne majalisar dattawan Amurka ta rattaba hannu akan ƙudirin kawo ƙarshen gudunmuwa da Amurka ke yi wa rundunar haɗin gwiwa na wanda Saudi Arabia ke jagoranta a yaƙin Yamal, a wani mataki na yin Allah wadai da kashe ɗan jaridan nan na Saudiya. Mun ga ƙuri'a da aka kada a jiya, a koda yaushe muna tuntubar hukunci da bangaren majalisa ta zantar, inji Pompeo yana faɗa wa manema labarai a jiya Juma'a a nan Washington. Yace sautari, muna tuntubar majalisar kasar domin mu fahimci damuwarsu, kuma muna iya bakin ƙoƙarinmu mu yi musu bayani akan manufofinmu. A wata ganawa da manema labarai tare da sakataren tsaro Jim Mattis da kuma takwarorin aikinsu na ƙasar Canada, Pompeo ya ƙara da cewa shugaba Donald Trump ya himmantu wurin kare tsaron Amurka, yayin da kuma yake ƙoƙarin ganin an hukunta waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin na kashe Jamal Khashoggi. bayan tafka muhawara na sa'o'i da dama a ranar Alhamis. Majalisar Dattawan Amurka da Republican ke da rinjayi ta kada ƙuri'u wato 56 na masu neman a yanki gudunmuwa da ake baiwa Saudiya a yakin Yamal, kada ƙuri'u 41 na waɗanda ba sa ra'ayin a yanki wannan taimakon. Daga bisani majalisar ta tabbatar da wani daftari kuma na biyu wanda ta yi hakan ta jin muryan jama'a. Mataki biyu da majalisar ta dauka dai sun saba wa matsaya da gwamnatin Trump take dauka, wacce ta sha bayyana musunta akan wannan batu da ka iya kawo wa hulɗan Washington da Riyadh tsaiko. Ma'aikatar Bital Malin Amurka ta dore takunkumi akan wasu mutane uku da ake zargin su da haɓaka tashin hankali a Sudan ta Kudu. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Peuple martyr qui vit dans l'enfer.
Les maladies, ici en Afrique, c'est pas paradis.
Enfant d'Afrique, tu n'as que trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer.
Les maladies, ici en Afrique, c'est pas paradis.
Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, noyau de l'humanité. 30 ans de guerre dans la misère. Tu cherches en vain un homme qui te libère. Enfant d'Afrique, tu n'as que trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer.
Les maladies, ici en Afrique, c'est pas paradis.
Enfant d'Afrique, tu n'as que trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer.
Les maladies, ici en Afrique, c'est pas paradis.
Enfant d'Afrique, tu n'as que trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer.
Les maladies.
Afrique, berceau de l'humanité, Afrique, noyau de l'humanité. Jadis, peuple prospère et uni, on t'a trompé, on t'a utilisé contre toi pour te massacrer. On t'a trompé, on t'a utilisé contre toi pour verser ton sang. Enfant d'Afrique, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Enfant d'Afrique, tu n'as que trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer.
Les maladies, ici en Afrique, c'est pas paradis.
Afrique, berceau de l'humanité, Afrique, noyau de l'humanité. Avec le vent de la démocratie, j'espère être bien assis. Mais les beaux discours t'ont trahi, et les coups de calage t'ont terrorisé. Les beaux discours t'ont trahi, et les coups de calage t'ont terrorisé. Ratatata, 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 boum boum. Et sans pitié, ton sang a coulé.
To dole makon da ya shige muka fara tabo tarihin marigayi amma mun barka wanda Allah ya yi wacikawa a ƙarshen watan Nuwamban nan. Ta dalilin haka mutane daga jamhuriyar Nijar da dama suka ta rubutuwa su ma suna so su sada zumunci da kuma mika gaisuwa fata alheri ga yan uwa da abokan arziki. To bari mu fara da wannan gaisuwa ta musamman da ta fito daga hannun wakilin mu Mani Shaibu, yace yana mika gaisuwar a bari ya huce ga Haji Dan Fulani mai Tambola da kuma Azuka Garba Garaci Dogon Marki, sai Umaru Buzu Agyara Gashin Baki a Dan Isa da kuma Shaibu Nainu wata milki sai kuma tsohon Haladu rikitacce na makakoyo Allah ya sa na fada daidai
wannan suna kuma sai Allah ya sa na fada daidai
sai kuma Azuka san kike gidan ara
to ni ma ga wata takarda nan daga hannuna inda yake cewa dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku masu gabatar da wannan shiri mai farin jini da fatan na same ku cikin koshin lafiya to ai ku muna cikin koshin lafiya alheri kin ga cewa koshin lafiya ko akwai dan tsuba
sai abin da ya gaba
ko sanyi kamar yadda aka saba ba mu dama yanzu ma zan yi amfani da wannan damar in gaishe da ƴan uwa da amannan arziki kamar su Adamu Aliyu Gulbi da Sa'adatu Alhaji Isuhu a gudan Rumji da gashuwa ga Muntari Isuhu da ke Maradi da Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal da Abdulaziz Alasan mai shago a bakin tashar gidan Rumji sauran sun hada da Abba Sidi mai glass a bakin tashar gidan Rumji a ƙarshe da Adam A Adam Gashuwa da Abdul Samad mai doya a Maradi daga Zakari Salifu gidan Rumji Jamhuriyar Nijar
to kin ga har sai da ya hado da wani dan Najeriya a sada zumunci
haka dai kan Malam Salihu Zakari
Malam Salihu na
kan duk suna cikin koshin lafiya
masu sai da duwa suna da yawa amma garin zai
karama marigayi ne to cikin gaishe-gaishen da aka aika mana daga Jamhuriyar Nijar ga wannan dan gajeren labari da wakilinmu Mani Shaibu ya aika Daula yace wani mutum ne yayi balaguro a Nijar suna balaguro ba mu kuma mu ce yayi tafiya yayi tafiya ya tafi wani gari mai nisa ya kuma isa wannan garin bai san kowa ba kuma ba shi da sisin kwabo
to
aljihu
ya
shiga voice to ta kama shi ya kalli nan sai can da magariba sai hango dungun mutane kin sa kasashen Afirka da dama ana da al'ada na har kwanan gobe ni na tuna da ziyarci Senegal su Senegal bisa al'ada idan aka yi abinci sai a sashi a wani tray mai fadi
haka
gaba ɗaya za a zauna a kasa ana ci ina jin ko Senegal ya je da ni ban sani ba amma dai samu dungun mutane suna cin abinci a wuri ɗaya a zaune suna cin abinci shi yayi shawara da zuciyar shi sai kawai ya tafi yayi sallama kawai ya zauna ya sa hannu ya ci gaba da
tafiya
sai wani ya kalle shi ya ce kai kai wa ka sani nan da ka zo ka saka mana hannu a abinci sai ya ce kwanan tuwo
wannan ko yayi daidai ka to shi ba ruwa shi kwanan tuwo ya sani kuma abin da yazo ci kenan
abin da ya kawo shi ne na kwanan tuwo na shi ya sani wai sai me sai wato kenan ita yunwa ba ta son ganganci
eh maza
ashe sai ake kiran da ya tsima giya kan hanya
shine
ka yaro fadi babba
shine ba babba ba yaro
ba babba ba yaro to dala bari mu yi gefe mu ba wakilinmu Sulaiman Mani Barma fili domin ci gaba da wannan tattaunawa da suke akan tarihin shi marigayi amma mun barka
wato yana amfani da lokaci domin tsara wakokin da ke tafiya daidai da yanayin rayuwar al'umma
wannan magana haka take saboda kaga kowane lokaci wanda suka taso za su tafi ya fito daga mure zai tafi fili dan gurmu ina jin yazo maradi za su cewa sun dauko mota haya sai wani dan sanda ya tsaya da su su hanya yace ba za su wuce ba to mutane nan da shi da mutanen su kai da shi na a wasu wuce shi wannan dan sanda ya kiya ya hana yace ba za a wuce ba to daga nan ne shi kuma malam barka ya hiddo mishi wata waka wadda kowa ya sani a cikin kasa na tankari dan garba yawa inda yake cewa an gama ka da Allah ka ce kaki an gama ka da manzon Allah ka ce kaki an gama ka da sarki ce har kai har da sarkin garin ku aka hada ka ce kaki
ban sha ba gure mi na ki kuka
kace dai abun ya raba shi ya shiga ran sosai da ya kamata take yake fido na waka akwai abubuwa da yawa misali ka dauki wasu sunaye na wasu mataye da yake ma waka wasu abun daga gare shi ne kai tsaye
wani abun da kamar ake ta mamaki shine margayi lokacin da yake kwanta asibiti ya taba tunawa da ɗaya daga cikin muhimman waƙoƙinsa shin wata waƙa ce wannan
ya tuna da wata waƙa wadda ya yi inda yake cewa duniya akwai abokan ciki duniya akwai abokan wuri da saboda ya je ofisar da referendum ta je can ya zauna kuma mutane yawa sun san da bayan lafiya sun sai da na asibiti kwance tsakanin gidan shi da asibiti na da ya kai wajen ya fi tura mata shi to ka duba gani ta kaddamar da iyalan shi ke yi a je da ranar miji karfe 10:30 sai aje a je a dawo kuma karfe 6 da magarba sai aje a je a dawo kuma idan an je nan ba hannu haka ake zuwa ba sai an rike wani abu na abinci in ma ba shi ba mara lafiya ma an san akwai shi da karancin cin abinci ana tare da shi don saboda su rinka su samu karfin zama da shi ka gani to dukkan hadda su ka ji ba ga wahalar da iyalan suke yi yalin shi bayan kasuwa bane ba sa sai ba san sai da batun gulgulu sai abin da shi ya samu ya kawo to sai kuma gashi yanzu ya zama to shekara guda bai aikin komai ba tunda ya je zauna ya kwanta a hospital akwai mutane da ya yi tsammanin a lokaci guda wupu zai gani sun zo sun zauna kusa da shi a wani ya jiki a wani ya jiki ana lekawa a gani ya ne halayen iyalin ya ne halayen yana da yana da yara yan makaranta masu bukata da sauran abubuwa na mun shuru aka ce mu kawo shi shuru babu zuwa babu dawowa masu zuwa din wanda ma bai tsammanin su bane kai kai dai a takaice ya zama to da gishi sai iyalin shi
har me dadi har me hidali har me dadi har me wahala har me da dadi har me hidali Allah ka bani mace ta kirki
akwai wasu lambobin yabo ko anan cikin gida ko a waje waɗanda shi malamin barka ya samu albarkacin waka ko kiɗin gurmin nan da ya shafi shekaru sama da 20 yana yi
akwai lambobi tunda firan gurmi da aka yi na kusan ƙarshe a tawa ya samu gala na abuna na Chevalier Lord Dumire Niger bayan wannan ya akwai medai wanda ya samu kaga abu saka wannan waka da mun mushallafa ka gani shi ma cikin waka ce wacce take da tarihi a matsayin shi na malamin makaranta kuma ya koma ya zama to mawaki artist kuma ya tana da abokan fama su ne mushakal kuliya musu to abu saka wannan waka da musu ya samu lamba ya samu lamba ya samu gala kuma akwai waka wanda ne ne yake cewa yomi bebe yace ibni dariya yace a bashi nonon uwa shine yafi kyau yana mujarrar waka to bisa kan wannan waka mai yaji ba zai samu lamba ba to ka san ita lambobin kasar gaira suke eh sun ran dai kawai ya zai shi ya samu lambobi na yabo alhamdulillah kuma yaran shi da ya bari sai alfahari babban alfahari da duka wannan abubuwa wannan tarihi da ya bari
wace irin gudunmuwa za a iya cewa malamin mun barka ya baiwa al'ummar Niger da ma al'ummomin kasashen Hausa
to gudunmuwa wadda malamin barka ya bar mu al'ummar Niger ko kasashen Hausa tana cikin wakokin shi kaba gaba da bayan ya zama to shine mu sha makaranta wanda ya sa wanga yaro ko wannan ko wani yarinya suka samu ilimi suka fahimta cewa ko kuma wanga uban yaro ko wannan oyar sai yaro ne ya kamata ya lakwal dan saboda kaza dan saboda kaza saboda kaza yana cikin wanda suke wannan ne ko na biyu Allah barka yayi wakoki na jan hankal mutane busa kan mutane sa imani a cikin rayuwarsu uwa uba duk magana nan take mutane su yi tsoron Allah mutane su tausaya ma mutane wannan barka da zai rasuwa ya rubuta mu yaran shi wasu abubuwa ya bari yace kudarata mutum kudarata dabba kudarata itatuwa ma da kuke gani ku ba su daraja wallahi ya rubuta ya bar madiyan shi saboda ina karanta shi kenan a cikin abubuwan da yake tsamowa ne yana waka duk su ne to shine yagga a wannan aiki da fara bai kare shi ba gare ya watsa ma diyan shi ya miso su a cikin rayuwarsa tunda duk cikin diyan malamin barka babu ɗaya wanda yake waka babu ɗaya wanda ya san maya ne ake taba igiya ta gurimi ko ta biran ba sani ba sai dai su saurara kamar da kowa ke saurara kenan sai dai ya ba su wannan sako ta wata hanya su ci gaba da yadawa a cikin iyalansu su yada ma diyansu diyansu har kuma wani lokaci kuma
wasu na cewa marigayin lokacin da yake rayuwa rubuta wasu littattafai
ya rubuta littafi guda uku akwai guda biyu don sauko jejeje ma muna hira tare da ɗaya daga cikin ɗiyan shi Latif Abdulatif cikin librarin guda biyu ya nuna musu ma inda suke amma yanzu akwai guda shina nan cikin USB ya rubuta cikin testament na nashi ya ce libar inda ya rubuta busa kan mawakan zamani ya ce nan cikin ordinator din shi a dauka a ba minister mai kula da yada al'adun gargajiya don saboda yayi abun nan ai edit din shi a wallafa shi
wato dai na fahimce ka malashiru daga bisani harkokin yada al'adu da harkokin wakar nan da yake da gurmi sirrin jayi aikin sa da ainihin shi ne karanta wato malamta malamin makaranta
gurmin ne da yazo sallama mishi musamman ko da magarba ne ko da sai ko da la'asar ai da ya sallama mishi ina jin komai da komai yawa cikin shi yace mata ya bi shi so ba kawai malam barka duk wanda san malam mun barka ya san shi dan saboda yana rike da gurbin yana waka gurbi akwai abu guda wanda mutane ba su sani ba na malam mun barka shine abin da shi addini zakiru ne guda lokacin da shi wannan shek Nazir Musa idan zai tai haji yana zuwa har tun daga farkon shirye shirye faji har ya kare malam mun barka shi yake bar mu wakilcin masallaci shine shi ne na'ibin shek Nazir shi ke zuwa kowane lokaci shi ke zuwa fiddo tabarmi a masallaci ya shirya ya aza mikro da menene yayi kiran sallah illa dan bai zo ba idan la dan yana ne yayi kiran sallah ya bada sallah sai mallan Sheikh Nazir ya dawo daga abun nan sai ya dawo daga haji daji lokacin da mallan Nazir ma yake nan in bai da dama yayi wasu bulaguran shi ko ya ce to mallan barka zan yi bulaguro ko zan lokaci kaza ya dauke ni to a bada sallah daji
to dai gaskiya ne da ake cewa ya bar wasiya dangane da yadda yake son a kai gawarsa daga gidan ashir gawa zuwa makabarta
ya fadi ya ce idan Allah ya mishi cikawa yana son tun daga inda za a dauki gawashi har zuwa bakin ramashi rakashi da hailala wannan magana ta farko kenan kuma an yi mutane sun shaida da an yi an cika mishi umarnin shi
Allah jikan mabaci iyalin su kuma muna fata za su samu dauki da suke bukata Allah kara rufin asiri
da hakuri
da hakurin zaman Allah biya dukan bukatun iyali baki daya to yanzu a madadin
Daula Salim
alheri ke muku fata alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
to amin
karshen shirye-shirye mu na wannan lokaci sai can anjima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
VOA Afrique, la radio de tout le monde.